العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما في سبكية دولة مدرسة مملكة من الفتاة وسطى قلوب المؤمن من المعلم في سبكية لا تدموا ناس فلقاتهم فائدة فمسامحوك فائدة تروى بيمون لم تشني فرقشا في نبو مشاهدية عندكي تروى وخيار الناس هم أصحاب مكارم الأخلاق ومعانيها مفيكيتن متاني زاقاقون متاني سوني ما أبوتا كاوارون هالاي كما مدوكا كنسو فتو أتكين بكا متاني باوان سمولكي قدوكيا هواني عسلي مسراوتا لابنده كما ده كبني مصفي فيكو نحقيقا ما أبوتا كاوارون هالاي مدوككم حالا يسوني مسيحيتا. فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما انكرت حديثي قد عبد الله بن عمر بن العاص صلى الله عليه وسلم قال ياتي قلنا يا نبي الله من خير الناس موسى حبي من تنبيا مكتي يا النبي الله وانيني ما في الخير تكون متاني وانيني ما في درجة تكون متاني. قال سيتي ذو القلب المخمون وتوما أبوتن زوتيا نغرتتيا ما أبوتن زوتيا نغرتتيا واللسان الصادق تهرشي من جسكيا. قال سيتي يا نبي الله يا نبي الله قد أردنا اللسان الصادق من سن أبندك ينفي تهرشي من جسكيا متن يزمن من فدر جسكيا. فما القلب المحموم فما منين معنى القلب المحموم؟ قال سيتي التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. سيتي التقي زوتيا من تقوى من كياي بكوت الله بكوت الله أمرا ونهيا وندى باب زنبي أتكون زوتيا وانا بايا قدرتر aikata wani zanibi ko kuma ɗorewa a kansa. Wala bagya ko babu zalunci a cikin zuciyar. Bagya shi ne zalunci na cin ƙarfi. Wala hasada ko babu hasada. Wannan kaga shi ne nagartar zuciya ta zama mai nagarta sosai. Tsoron Allah tsabta a sakinin nake. Mai tsoron Allah mai tsabta. Wanda babu zunubi babu laifi cikinta shi mumini mai takawa baya tsira daga aikata zunubi baki daya amma zunubin yana takaituwa a tattare da shi kuma in ya auku yana gaggawar tuba da koma ga Allah. Babu zalunci a cikin zuciyar kuma babu hasada. Kada ya ce kullum ya Rasulullah sun muka ce manzo Allah faman ala asarihi wane ne ke biyo bayan wannan a matsayi. Wannan shi ne ƙololuwa wajen alkhairi da ɗaukaka. Wane ne ke biye da shi? Kala ya ce allazi yashna'u duniya wa yuhibbu al-akhira, yace shi ne wanda yake kin duniya yana son lahira yana kin duniya baya neman ta dan ya shagaltu da ita duk abinda zai nema a cikin ta baya wuce abinda zai taimake shi ya gyara lahirarsa shana'an kiyayya kenan wala yajri mannakum shana'an qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tudu shana'an kiyayya yashna'u wato yake wanda yake kin duniya wani bul akhirah yana san lahira wannan baya nufin ba zai nemi wani abu na duniya ba amma dai ba zai neme ta da abin da zai cutar da lahirarsa ba kullana ma na arifu ha zatina illa rafi'u maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muka ce ai ba mu san wannan ba a cikin mu in banda a rafi baran yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wai kamar yadda su sahabbai suka saba wani abu da ake kira hadimun nafs mutum ba zai yabe kansa ba ba zai koda kansa ba ko da yana da irin wannan nagartar sai ya danganta ta zuwa ga wani wanda la'alla ma bai kai shi ba kace ba mu san irin wannan halayya ba a cikin mu sai ga rafi ɗaya daga cikin yaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maula shi ne wanda aka yanta shi faman ala asari to wane ne ke biyo bayan wannan kala mu'minun fi khuluqin hasanin ce to mu'minin da ya kasance cikin halaye na gari halayen kyawawan kullna sai muka ce amma haza fatina muka ce amma wannan to akwai shi a cikin mu a tare da mu a ce ibnu majah da baihaqi sun fitar da hadisin da isnadi sahihi kamar yadda munzuri ya faɗa a tarhib wa tarhib wa sabata fil hadisin nabawi annahu sallallahu alaihi wasallama qala ya tabbata cikin hadisin annabi tsira da aminta Allah sabata a gare shi ya ce inna nasa lam yu'taw shay'an khayran min khuluqin hasani lalle mutane wato mutane baki daya ba a taba ba su wani abu mai muhimmanci ba fiye da wato mafi alkhairi fiye da kyawawan halaye ba kyan hali ba duk wani abu da za a baka duk wata alfarma duk wani abu duk wata baiwa da za a baka to babu abinda za a baka da zai maka zai zama maka alkhairi amfanar da kai duniya da lahira kamar kyawun hali zai gyara tsakaninka da Allah kuma zai gyara tsakaninka da mutane akwai wani hadisi da Imam Malik ya rawaito yake cewa ma uziya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr ba bai wa wani mutum wata kyauta ba mafi alkhairi kuma mafi yalwa fiye da hakuri to kaga hakuri ɗaya ne daga cikin halaye na gari to haka nan abubuwa da yawa saboda haka kyan hali ya tattara alkhairai da yawa da shaidar ire-iren waɗannan hadisan bal humul mu'minuna haqqan kai ai ba ma wannan ba su masu kyawawan halaye su ne tabbatattun mu'minai su ne mu'minai a tabbatattu bisa haƙiƙa ma'ana yaqulu rasulullahi alaihi salatu wassalam manzo Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi yana cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum li ahli mafi cikar mu'minai ta fuskar imani to su ne waɗanda suka fi su kyawun halaye ko da mutum yana da aƙida mai kyau babu bid'a a cikin aƙidarsa yana ibada ta sunna baya bid'a misali in halayensa ba su da kyau za a iya samun giɓe-giɓe da yawa a mu'amalarsa da mutane na kusa ko na nesa za a samu giɓe mai yawa amma idan akwai kyan hali to shi ne zai ɗauraye kuma ya ɗaure duk tutoshe da yawa kafofin da za a iya samu sai zama an samu kamala yadda ake so wa khiyarukum khiyarukum li ahli zaɓaɓɓunku mafifitanku su ne zaɓaɓɓunku kuma mafifitanku ga iyalinsa wato wanda mu'amalarsa da yanayin zamantakewarsa da iyalansa suka fi kyau to shi ne mafifici a cikinku akwai mutanen da a waje mu'amalarsu na ba sa kuma ana yabo za a yaba kama a cikin gidajensu sai dabbaranci sai ɗagawa da kausasawa to wannan tawaya ce lallai ne mutum ya zama yana ƙoƙarin kwaikwayar halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen husnul ishra kyawun mu'amala da iyalai kuma da Allah ta'ala ya umarni wa'ashiruhunna bil ma'ruf kuma mu'amalance su da abin da aka sani na halaye na gari a shari'a da ɗabi'a kada mutum ya yi gadara da cewa ƙarƙashinsa suke shi ne ke ɗaukar ɗawainiyarsu kaza da kaza saboda haka ya zama jabbari ko ya zama mai tausasawa ba daidai ba ne mutum zai rasa alkhairai da yawa hakan ma zai iya janyo masa rasa sakamako na abin da yake yi da yawa Allah ya dakatar da mu wannan hadisi Imam Abu Dawud da Tirmidhi Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi Tirmidhi yace hadisi ne hasan sahih hadisi ne ingantacce wa kala aidan annabi tsira da annabi Allah sabbata a gare shi ya faɗa har ila yau akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wanda yafi cikar imani cikin mu'minai shine wanda yafi su cikar halaye can halaye al-muwatta'una aknafan wa'anda aka horar da halayen su ko ɗabi'un su muwatta shine mu'abbad ko muzallal wanda aka horar da shi aka biyar da shi akan ce tariqun muwatta'un ay mu'abbadun muzallalun hanya wadda aka horar da ita aka bi ta ta yi laushi ma'ana waɗanda ainihin aka horar da gefansu yawa asali kamar da ake cewa linul jani tausasa kwiɓi to amma duka kinaya ce ko isti'ara ce ta kyan hali ma'ana dai mutanen da aka tausasa halayensu da ɗabi'unsu kamar da ake horar da kore hanya ko wani abu a tarbiyyantar da shi a gyara shi har ya zama mai sauki al-muwatta'una aknafan wanda aka horar da halayensu allazina ya'lafuna wa yu'lafun wanda suke sabo da mutane kuma ana sabo da su akwai daga cikin mutane wanda yake da halayya ta inqibabi wato janyewa da ainihin takura kai ko kuma ja da baya a barin sakin jiki da mu'amala da mutane wani ko saboda yana da dukiya baya son a rayuwe shi a tuttune shi ko saboda yana da wani matsayi na ilimi ko wata ɗaukaka ta mulki ko kuma dai haka ɗabi'arsa take yana ja da baya a barin mutane har ya zama mai wuyar sha'ani wanda ba a iya kusantarsa to wannan ba a san haka mutum ya zama allazina ya'lafu wato wanda suke sabo da mutane wa yu'lafu na kuma ake sabo da su saboda sakin fuska da kyan mu'amala wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu babu alkhairi tattare da wanda baya sabo da mutane saboda kaushin ɗabi'a wala yu'lafu kuma ba ma a sabo da shi irin mutane zaka ji ana korafi ana kuka da su saka aiwaniya da wayar sha'ani wani ai dole sai ta ka tsantsan da shi ai kaza kaza to babu alkhairi cikin wani ko da mutum yana kokari cikin ainihin ibada in ya zama irin haka to zai samu nakasu da yawa zai samu gidi mai yawa wannan hadisi ne Hassan Tabarani ya rawatu shi haka na Abu Nu'aym Albani ya inganta shi sahih al-Jami wa arbabul akhlaqil fadila ma buta halaye mafifita wasajayal karima da kuma dabi'u madaukaka wal khisalil zakiya da halaye masu tsarki wadanda alherin suke karuwa kuma ahabbun nasu ila nabi sallallahu alaihi wasallam to sune mutanen da annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yafi so da kauna wa aqrabihim minhu majlisan yawmal qiyama kuma waɗanda suka fi kusa da wato waɗanda suka fi samun waɗanda suka fi samun mazauni kusa da shi ranar tashin alkiyama waɗanda suka fi samun mazauni kusa da shi sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama ma'abuta kyawawan halaye kyawawan ɗabi'u kama kala kama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min ahabbikum ilayya lalle waɗanda nafi so cikin ku wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyama kuma waɗanda suka fi kusaci a wurin zama gare ni ranar alkiyama waɗanda suka fi samun gurin zama kusa da ni ranar alkiyama ahasinukum akhlaqan waɗanda suka fi kyawun halaye wa inna abghadakum ilayya kuma lalle waɗanda suka fi zama ababanki gare ni wato waɗanda na fi kin su wa ab'adikum min yawmal qiyamati kuma waɗanda suka fi ku nisa daga gare ni ranar alkiyama as-sarsarun masu yawan magana yawan surutu man kasura kalamuhu kasura saqatuhu wanda maganarsa tai yawa tutubatubansa zai yawa tuntuban harshe zai yawa wal mutashaddiqun masu cika baki nuna iya magana ana tinkaho da abinda ake fada kamar an fi kowa fasaha da azanci wal mutafayhiqun masu cika suna batsewa saboda girman kai asalin kalmar daga fahqu shine al-imtila cika kamar wato ji yake shi cika yake da ilimin cika yake da girma cika yake da fasaha kamar ya fi kowa saboda haka yana ciccika saboda girman kai as-sarsarun masu yawan magana al-mutashaddiqun masu cika baki cikin magana al-mutafayhiqun waɗanda suke da girman kai qalu suka ce ya rasulullah kada alimna as-sarsarun wal-mutashaddiqun suka ce manzo Allah mun san menene ma'anar as-sarsarun wal mutashaddiqun ana samun irin wannan da yawa saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi dukkanin lahaja ta larabawa duk wata lahaja karin harshe ko bambancin harshe na kabilun larabawa gabaki ɗayan su Allah ya sanar da shi saboda haka yayi amfani da dukkan lahajojin na larabawa saboda haka idan yayi magana da sahabbai wani lokaci su a maganarsu ko harshensu na Quraishi ko harshen da yafi shahara a Hijaz suka sani saboda haka duk da cewa Larabawa ne na asali su mata amma sai sun bukaci su san me yake nufi in suka ce mun san kaza amma ba mu san kaza kamar da muka kanta a hadisi wani hadisi a baya to famal mutafayhiqun menene ma'anar mutafayhiqun qala yace al-mutakabbirun masu girman kai to Allah ta'ala ta tsare mu daga waɗannan munanan halaye ka ba mu ainihin ka azubta mu da kyawun halaye wa husnul khuluqi yusakkilu mizanal abdi almu'min fil akhira kan hali yana nauyaya mizanin bawa mu'mini a lahira Allah ka nauya mizanin mu, wanda da nauyin mizanin ne za a rabauta. Faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, wanda mizanin su yayi nauyi da ayyukan alkhairi, to ne su ne masu rabauta. To kyan hali yana nauyaya mizani a lahira da sauri fiye da sauran abubuwa. Wa yukassiru hasanati, kuma yana yawanta ladaddaki a mizani. Wa yukhaffifu mawazina sayyiati, kuma yana sassauta nauyin ma'aunai na ɓangaren laifi. Da yawa mai kyan hali yake ihsani ga mutane bayan Allah, to ta wannan hanya kuma sai Allah ta'ala ya kankari masa zunubai da yawa. To kaga sai a samu sassauci ta ɓangaren zunuban, sai ya zama tafin sikeli na mizani a ranar tashin kiyama. Ta ɓangaren zunubin ya samu sassauci, tafin sikeli na alkhairi kuma ya samu nauyi. To kaga mutum ya zama alhairinsa ya yi rinjaye a kan sharrinsa, sai ya samu rahmar Allah da afuwarsa. Ya kulu sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da aminta Allah tabbata a gare shi yana cewa, ma min shay'in asqalu fi mizanin mu'min yawmal qiyama min husnil khuluq, babu wani abu da yake nauyi a ma'aunin mu'mini ranar tashin alkiyama fiye da kyawun halaye. Wa inna Allaha yubghidu al-fahisha al-badhi'a, kuma lalle Allah ta'ala yana kin mai alfahasha, kazamin maganganu, al-badhi'a wato mai batsa, bada'a batsa kenan, wanda ke furuci da kalmomi masu muni waɗanda ake jin kunyar furta su, amma sai dinga furta su bai damu ba saboda rashin kunya. Kaga wannan ya nisanci hali na gari, domin kunyar abubuwan da suka cancanta a jikin kunyar su ana daga ɗabi'a mai kyau, na daga cikin hali mai kyau. Wannan hadisi Tirmidhi ya rawaito shi, Tirmidhi ya rawaito shi cikin hadisin ya sahih, kuma Albani an ganta shi a sahihul jami. Yana daga cikin abin takaici a yau, yaranmu da matasa da makamantansu, irin yanda zage-zage ashare-ashare suka yawa, maganganu marasa daɗin ji, hakanan za ka ji su mazansu da matansu ba su da jin nauyi ko kunyar irin waɗannan kalmomi na zagi na baka a junansu. Wannan haza la yubashshiru bikhair, baya albishir da makoma ta gari a cikin al'amarin rayuwa. Allah ya gyara mana tarbiyar kanmu da ta iyalanmu. Tunda yace inna Allaha yubghidu, kiyayyar Allah ba karamin wani abu bane. Ina mutum zai shi da kiyayyar Allah, Allah yana kin, sai da ya karfafa yace inna Allaha yubghidu, Allah yana kin alfahisha mai alfasha, albadi'a mai bada. Wani ƴaƴan sama sai kaji yana nirka musu ashar, bai koya musu alwala, bai koya musu fatiha ko wani abu mai kama da haka ba, amma yana koya musu alfasha, wannan aitar da shi a matsayin uba. Wata murru marahilul akhira, zangunan lahira suna shuɗewa. Lahira ai zango-zango ne, guri-guri, matsayi-matsayi, wani gurin ya fi wani wuri tsauri da tsanani. Allah ka sauka mana. Wa arasatul qiyama, hakanan wato fagagen alkiyama, filayen alkiyama, arsa fili wani fage ko dandali, dandali daban-daban na alkiyama, duk waɗannan za su shuɗe, ma'ana su wuce, ala sahibil khuluqil hasani bi ashrafil manazil, akan ma'abucin kyan hali ainihin a mafi ɗaukakar masaukai ko matsayi. Wa arfa'i darajat, ko mafi ɗaukakar darajoji. Abin da yake nufi, tsananin da ke cikin alkiyama gurare daban-daban, akwai gurin auna aiki, akwai mizani, misali yawa, sannan akwai gurin karɓar littattafai, akwai kisati, wurin musayar haƙoƙi da makamantansu. To waɗannan guraren masu haɗari ne, waɗanda Aisha radiyallahu anha take tambayar Annabi tsira da aminta Allah tabbata a gare shi, ta za ku tuna da matayen ku ranar alkiyama, ranar alkiyama take ta a gurare uku kan ba wanda zai tuna wani, sai gurin karɓar littattafai da kuma wurin auna aiki da kuma lokacin ketare tiradi, ba wanda zai tuna wani. To banda wani akwai zanguna daban-daban, to amma duk waɗannan cikin ikon Allah wanda ke da kyan halaye, bayan cewa mumini ne shi, to Allah ta'ala yana sauƙaƙa su a gare shi, saboda kyan halin ya sa ya gabatar da ayyuka na alkhairi da yawa a rayuwarsa ta duniya. Ta gare shi ba za ka same shi mai girman kai ba, ba za ka same shi mai son kansa ba a mu'amala, yadda zai dinga cutar bayin Allah na kusa ko na nesa, ba za ka same shi da ɗagawa da wasu abubuwa duka waɗanda za su sa zunubansa su yawaita ba, musamman ma abin da ya shafi haƙoƙin bayin Allah. Fafil hadithi, ya zo cikin hadithi, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi azima darajati al-akhirah, lalle bawa zai iya kaiwa ta sababin kyawun halinsa girman darajoji na lahira, wato manyan darajoji masu girma na lahira, kamar azima darajatil akhirah, ai ad-darajatil azima kenan fil akhirah, darajoji masu girma na lahira, wa sharafal manazil, da kuma daukakar masaukai, wa innahu ladaiful ibada, alhali yana da raunin ibada. Ana nufin ba wai mai dagewa da jajircewa bane a nawafilul khair, bai wuce sauke farillai ba da abin da ya sawwaka na nafila din, ba irin jajirtattu bane a wajen ibada, ba abid bane. Kai aka ce abid, akwai muta'abbid akwai abid, yawa kowane musulmi mai ibada ne, amma ka ji an ce abid, to mai dagewa mai jajircewa wajen ibada, to ba mai yawan ibada bane amma kyan halin sai ya ɗaukaka shi. Misali hadisi da Imam Ahmad ya rawaito, cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai, yace muna nan zaune za ku ga wani dan aljanna ya wuce, wani bawan Allah zai wuce wa ya wuce, sai wani sahabbai ya bi shi. Karshen labarin dai shine har sai da mato yayi dabaran da suka kwana tare kwanaki uku dan ya ga irin abin da yake, sai ya ga cewa rayuwarsa rayuwa ce ta dabi'a, ma'ana babu wani abu sabo da yawa da za ka yi tsammanin za a gani tare da shi, hatta yawan nafilfili haka ba ya da shi. To sai ya tambaye shi, yata to shi ya ga bai ga wani abu daban ba sabo, amma dai misali ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, sahabai suna zaune ne sirrin ne, to shi nake gaya masa shi zuciyarsa wankakkiya ce, ma'ana zuciyarsa kalau take, baya kwana da damuwa da kowa, zuciyarsa kalau take, lafiya take da kowa, baya gaba da mutane. Kaga wannan fai'i ne na kyawun halaye, ko ba haka ba? Yawa, ya zama babu kyashi, ba hasada, ba kaza ba kaza a cikin zuciyarka, wanda yake daga cikin munanan halin ɗabi'u, to abu ne da ke ɗauka darajar mutum har ya tantantar da shi a bada labarin cewa ɗan aljanna. To ina ga wanda ya tara ire-iren wannan halayen, kuma hakan ya bayu zuwa ga ya kyautata wa mutane a mu'amala, to kaga wannan lallai abu ne da zai jawo daraja ainihin mai yawa. Wa innahu la yablughu bi su'i khuluqihi asfala darajatin fi jahannam, kuma lallai da munin halinsa ya iya isa zuwa ga ƙarƙashin wato daraja wato mataki mafi ƙasa a cikin wutar jahannam. Allah ka kiyaye mu. Munin hali yana da ainihin haɗari mai yawa. Yace hadithin Tabarani ya rawaito shi, kuma marawaitan sa amintattu ne kamar yanda Munzuri ya faɗa a Targhib Albaniya inda tashi a Sahihul Jami'. Wannan maganganu ne masu girma da nauyi, domin sun fito ne daga harshen man la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kuma gwargwadon yadda ka ɗauki maganganunsa da ainihin kima da daraja ka ta'athirantu da su, gwargwadon yadda albarka da ainihin fa'ida da darajar za ta samu a wurin Allah. Allah ka dace da wal amalu bil akhlaqil hasanati yadmanu lil abdi dukhul al janna, aiki da kyawawan halaye wannan zai lamunce wa bawa shiga aljanna ma kungurungun, ba iya abinda ake nema ba kenan. Aiki da kyawawan halaye zai lamunce wa bawa, zai masa alkawari kenan na shiga aljanna, zai sababta masa shiga aljanna. Yaqulu sahibul khuluqi sallallahu alaihi wasallam, ma'abucin babban hali manyan halaye sallallahu alaihi wasallam yana cewa, idmanu li sittan min anfusikum adman lakum aljanna, kuma alkawarin abubuwa guda shida ta bangaren kawunan, kuma alkawarin waɗansu abubuwa guda shida a ainihin rayuwarku ainihin a tattare da ku, adman lakum aljanna, ni kuma zan muku alkawari, zan muku alwashin aljanna, zan muku alkawarin aljanna. Wane ne yazo da bisharar aljanna da saƙon abinda zai shigar da aljanna? Bayi aljanna manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka shi yana faɗa abinda yake faɗa a bisa yaqini da wahayin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Usduqu idha haddastum, ku faɗi gaskiya idan za ku yi magana, ku faɗi gaskiya yayin da za ku yi magana. Riko da gaskiya sifa ce daga sifofin bayin Allah na gari. Was-sadiqina was-sadiqat, daga cikin siyaki na bayin Allah na gari, musulmai muminai masu biyayya, to akwai as-sadiqina was-sadiqat. Ya yi wanda jina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqina, mu ga yadda gaskiya ta tsayar da kabu dan Malik da abokansa nan su biyu laifi suka yi, amma ba su tsaya wajen kumbiya-kumbiya don kakkare kansu daga laifin ba, suka amsa laifi. Allah dabtar da su na ɗan lokaci kaɗan, amma sai Allah ya saukar musu da tuba, ya ba su daraja kuma da ɗaukaka. Wa awfu idza wa'adtum, sannan ku cika in kun yi alkawari, ku cika in kun yi alkawari. In ma an samu akasi a bada uzuri, ko ba haka, ka yi alkawarin abinda Allah bai kaddara ka iya cikawa ba, to mafitarka ita ce ka bada uzuri, ka bada hakuri, ka faɗi abinda ya auku ya sababta saɓani. Wa'addu idza atumintum, sannan ku dawo da amana, ko ku sauke amana idan an amince mu. Zai yayin da aka ba ku wata amana, tuko ku yi ƙoƙarin sauke ta. In abu ne da za a miƙa ga wani, a sadar da shi a miƙa. In nauyi ne da kai za ka tsaya ka ga ka sauke, ka sauke. In wani abu ne da aka ba ka shi ajiya ka kula da shi, to ka kula da shi har ka mayar da shi ga mai shi. Kowace amana a kula da ita, har amanar aure, amanar ƴaƴa, duk wani abu ka mu'amalance shi yadda ake son ka kiyaye shi. Wahfazu furujakum, ku tsare al'aurorinku, ku tsare al'aurorinku. Alqur'ani mai girma guri ba ɗaya ba, ya sifanta bayin Allah na gari, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. وغضوا أبصاركم ku rutse gannanku kada ku dinga kallon haramunka, kada ku dinga kallon abubuwan da suka haramta, ko ku kalli ma'abuta duniya da kai abinda zai fitine ku. Wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum, kada idanuwanka su tsallaka a barin su kana kallon wasu da bayan Allah na gari tare da kai masu biyayya ga Allah, amma waɗannan ba su kake kallo ba, ka ketara da kallonka zuwa ga waɗansu. Duka wani ne daga cikin daga gani ko kallo zuwa ga abin da cuta, amma dai gaddin batar shi ne barin kallon alfasha yawa kyautayin mata. Cewa Abdullah na gwamnati a wata wani tafiya suke cewa duk wanda ya dimanci kallon kyautayin mata da ba su halatta ba, to girman Allah zai faɗi, ganin girman Allah zai faɗi a zuciyarsa, ma'ana azamar Ubangiji za ta ragu. Ku kaga shayadinul insi ke za su ka fantsama mata suka kuma zayyana tsaraici da sauran suka sana'anta ababen da ke bayyano da kyautayin don su sarayar da azamar Ubangiji a cikin zukatan mutane. Allah ka arzikta mu danin rintsewar. Wa kuffu aydiyakum, ku kame hannayenku, banda sata, banda dukan wani ko lahanta shi, banda rubutu a rubuta abinda ainihin babu alkhairi a cikin duk abinda hannu zai yi, to kar a yi abinda bai halatta ba. Kaful yadi huwa man'uha min ayyi itida'in, a hana hannun aikata kowane irin abu na ketare iyaka. Hadithi ne wanda Imamu Ahmad da Hafiz Abubakar Ibn Abi Dunya da Ibn Hibban da Hakim duk suka rawaito shi. Albani ya inganta shi a Sahihul Jami. Allah ka rabauta mu da waɗannan halaye. Wa husnul khuluqi sababul akthar li dukhulil khalqil jannata wal fawzi bi na'im. Kan hali shine sababi al akthar, mafi yawa na shigar talikai cikin gidan aljanna. والفوز بنعيمها دربوتا بنعمرتا الله كربوتا سام النسرة وسام النعمرتا إذا الجنة كربوتا سامنتا تكادم سامو باكم رشيكم يفا تزم الفوز المبين الفوز العظيم. كما أن سوء الخلق السبب السبب الأكثر لدخول النار لدخول الناس النار. كما أن سوء الخلق السبب الأكثر لدخول الناس النار. كما يندى مون حالي شيني سبب مكي يوى ذي جاو متانيس شكوتا والسقوط في أسفل دركاتها دفاق وفاق وما في كسكنتي كما في كسا دقا عينهم قززبانتا. الله كياشيم سوما منافقين وانا أبنين daga munin halin ya jawo musu wannan. In ba haka ba, yaushe za ka zo ka nuna mutumin kai kirki, mutumin kirki ne, kai musulmi ne, kai mumini ne, da duk abinda za ka iya tsaya kokarinka ka nuna masa kai mumini ne, amma kuma a boye yaudararsa kake yi kawai don wata manufa. Ai kaga wannan munin hali ne, wato a mafi ɗaukaka mafi ƙololuwarsa munafiqai, inna munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Ka gani munin halin ne, kuma Allah ya sifanta su da misali ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yabduduna aydiyahum. Ka ga munin hali ne garuwa da sauransu. Saboda haka munin hali zai iya jefa mutum ko zazzabo mafi kaskanci a wuta. Na'am. Eto husnul khuluqi da nan aka ce shi saboda khuluq din in aka fade shi a jumlace ya zai ba yana nufin ɗaya hali ɗaya halaye din, ana iya cewa akhlaq kuma ana iya cewa khala'iq. Wa husnul khuluqi ko aka ce huwa as-sababul aktharu li dukhulil khalqi jannata wal fawzi bi na'im. Kama anna su'ul khuluqi السبب الأكثر لدخول الناس النار با أيدي أتكن سياك وصفوني في أصل دركاتها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة الله بدشي يناتيوا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يرسل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن القلوب. Abu Huraira Allah ya dade shi yana cewa an tambaye manzon Allah tsira da aminta Allah sabbata a gare shi game da abin da zai fi yawan shigar da mutane gidan aljanna, wani abu ne zai fi zama sababi mai wanda zai shigar da mutane gidan aljanna ranar tashin alkiyama. Aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yake taqwallahi wa husnul qulub tsoron Allah da kuma kyan hali. Bi ɗabi'atul hal dama dai idan aka ce kyan hali kullum ba ana nufin kyan halin kawai ba tare da aqida ko ibada ba, ba ma zai tsoranta ba. Kyan halin da musulunci yake nufi ba zai tsoranta ba zai yi ba ya dabbaku, misali ga wanda bai riƙe aqida ta gari da ibada ba ta kware ko ba haka ba. Yawwa ba da za a samu aqidarsa ba yadda take gurɓatacciya ce, ibadarsa ba ya yi ko kuma in yana yi ma a jahilce yake yi kuma kasar gumin ɗan bid'a ne. Amma kuma sai dai halaye nagari ƙololuwa ka iya samunsa dai da nau'i, amma ba zai samu cikakkun halayen ba. Yawwa don a tsari na shari'a tsarin musulunci abubuwan wato suna takamuli ne. Abin da ake nufi da takamul shine wannan yana dafa ma wannan, wannan ya dafa ma wannan, sai su haɗu aqida ta gari, ibada ta kwarai, sahihiya ingantacciya, sannan halaye da manufofi na kwarai, to sai su gina musulmi mumini wanda yake kuma kaniti ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba irin halayen da ake cewa turawa suna da halaye na gari, suna da kaza da kaza. Wannan al-akhlaqun naf'iyya kenan, halaye ne waɗanda galibin su ake yin su dan a samu wasu fa'idodi wajen mu'amala, wajen kaza da kaza. Za a iya samu ɗabi'a wani ba dan kawai ba Allah ya yi shi, yana da tausasawa. Akwai cikin jahiliya ya tabbata a tarihi lokacin da mutane suke ɗaukan ƴaƴansu suna zuwa su tona rami su binne, amma wani shi kuma shi humanitarian ne, wato misali mai tausayi ne, irin masu tausayi. Saboda haka in ya ga ka ɗauki ɗan ka za ka je ka jefar, wani ya ɗauka kai shi can, yawa wani ya je ya ɗauka zai jefar sai ce kawo shi, sai ya ɗauko mawadacin, sai ya ɗauko wasu ƴan kuɗi ma sai ya bashi, ba dai talauci ba ne yake gudu sai ya bashi, kuma sai ya karɓi yaron sai ya je ya sa a reni yaron. Haka yi an ce ya reni yara sama da ɗari a haka. Shi kuma tausayi mai tausayi ne, bai da halayya irin ta mutanen jahiliya ɗin, ba ma ƴaƴansa ba, ƴaƴan mutane ma karɓa yake ya rene su. To akan samu wasu suna tausayi na ɗabi'a na hali, amma dai cikakkun halaye irin waɗanda ake batunsa a nan, to halaye ne waɗanda dama ana yin su a matsayin ibada, ko ba haka ba? Bautar Allah subhanahu wa ta'ala da ikhlasi, to sai su haifar da kyakkyawan tasiri wajen kammala addini da kuma kyautata rayuwa da kuma rabauta da ɗimbin lada. To sai yake taqwallah, tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, wato ta hanyar aikata umarni da nisantar hanyi, wa husnul khuluqi da kuma kyawun hali. Kace waɗannan su ne abinda ke shigar da bayi aljanna da sauri fiye da komai. Wasu ila an aktsari ma yurkidun nasan nara faqala alfamu wal farju ajarana Allahu wa kafana min sharrihima. An tambaye shi kuma game da wani abu ne zai fi shigar da mutane a cikin wutar jahannama. Faqala sai ce alfamu baki, wal farju da kuma al'aura. Malamai suka ce shi baki saboda tasarrufinsa yana da sauki, ba wani nauyi, motsa harshe abu ne mai sauki. To amma kuma kamar da suke cewa qalilun jirmuhu amma kasirun jirmuhu, to al-lisanu harshe qalilun jirmuhu tsokar tsokar yar karama ce ita ce jirin yawa karama ce amma kuma azimin jirmin amma laifin to fa ba karami bane babba ne in dai mutum zai saki harshe ya faɗi abin da ya ga dama to zai faɗa cikin laifi da yawa giba namima la'anar mutane yi musu kazafi da yarfe na cewa kafirai ne yahudawa ne mushrikai ne har abin ya dawo wa mutum abubuwa irin wannan na zaluncin harshe da ya shafi ko tsakanin mutum da Allah ko kuma tsakaninsa da bai suna nan da yawa in mutum bai linzamce harshensa ba ya bar shi a sake to lalle ne abin yana da yawa don ko da ma karamin laifi ne tunda yana da saurin aiwatuwa kuma yana yawan aukuwa zai yawa ko ba haka ba kuma bewa mai shi raina shi zai yi saboda shi da mutum ya bude harshe ne kawai ya motsa harshe ya faɗi magana to gani ke ba kaman ba laifi ba ne ai ba motsa kafa ba daga kafa ya tafi wani wuri ya je saba wa Allah ba balle tana cewa ya yi wani aiki da yawa ba da Allah yana kwance ne ma ko ana zaune ana hira ana cin abinci ko ana wani abu sai a mangano to kullum haka to sai a tara zanubin da ba a tsammani ko ba haka ba to sai ya zama fitina saboda haka harshe yana da hadari wasu abubuwan ko da harshen ke faɗa ka ba irori ne ma misali annan limanci hada gaba tsakanin mutane babban zanubi ne ka gani la yadkhulul jannata qattatun ko kuma nan ma kaga wannan babban hadari ne sosai har ma akai ga mutum yayi kalmar da za ta ainihin da shi daga addinin musulunci ko ta kusan hakan Allah ya shi wal farj sannan al aura su kuma laifukan al aura dama kaba'irori zina da liwaji abin da ya kamar duk abin da yake ya shafi laifin al aura kaba'ira ne kaga haddin su ma kisa ne ko kuma abin da yake kusa da haka wanda ya taba aure a kashe shi in yayi zina ko ba haka ba wanda bai taba ba a mazhabu lalatsari a bakuntar da shi shekara guda liwaɗi malaman suka tafi kan cewa wanda ya yi shi haddinsa kamar haddin zina ne da yawa cikin malamai sun tafi akan wani kamar shafi da wasu suka ce a'a shi liwaɗi wanda ya yi shi indai baligi ne da wanda ya da wanda aka yi da shi indai bisa yadda kuma baligai ne kawai kisa ne Imam al-Munziri ya kawo wannan sabani haka Imam al-Qayyim ad-Dawawi sabanin malamin to kaga kaba'irori ne duk abin da kaga an ce haddi kaza ko kifa ko bulala ko dauri to wannan kaba'ira ne to kaga hadarin ba kadan bane wanda ya zama aikin sa kenan kaga bala'i ya same shi ba karami ba kuma mutane za a ce maka bai da aiki kullun sai irin wannan Allah shirye da hadisin Tirmidhi ne ya rawaito shi yace hadisi ne hasan haka Ibn Hibban ya inganta shi haka Baihaqi Albani ya inganta shi a cikin ahadisi sahiha su'ul khuluqi yudammiru alhasanat munin hali yana darkake kyawawan ayyuka ma'ana mummunan hali yana rusa ayyuka na gari da aka yi don mu gane da sauri mutum zai iya ayyuka na alkhairi tallafi na dukiya abubuwa na taimako da abubuwa na alhairi amma sai zo ya faɗi magana ko sai ta rusa la tuqdi rusa da qatifun bil mani wal an ko baka ya kuma su imani kada ku bata sadakokin ku da anin gori da kuma bakar magana ku kaga magana ce yawa kaga munin hali ne ai bayan kai alkhairi kuma ka zo ka goranta wa mutum abu ne kuma wanda shedan yake fako ga mutum bayan kai abin kalami lafiya sai ya motsa ta wani lokaci in mutane sun maka halayyar tasu ka ce nan ka za ka shi kenan kuma sai mutum ya dammara wa man ahsana fil ibadati wa asaa fil mu'amalat wanda ya kyautata a ibadoji amma kuma ya munana a mu'amaloli fajin ibada ya kyautata yana kokari yana kyautatawa amma a mu'amala kuma sai ke musgunawa fa hadha huwa al-muflis haqqan wannan shine wanda ya tsiyace a bisa haƙiƙa iflas shine mutum ya tsiyace ya daidaita zan bai da komai ba kuɗi ba kadara kaga babu magana kenan لأنه لم يقيم الشريعة على وجهها domin bai tsaya da shari'a bisa fuskar ta ba. Menene fuskar shari'a? Ya tsaya ta janibin aqidarsa da ibadarsa akan abin da shari'a ta karantar, ta janibin mu'amala kuma ya tsaya akan adalci da ihsani. Inna la yamuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba har zuwa karshe. To amma idan mutum ya zama ya zaɓi ɓangaren gyara aqida, ɓangaren ibada yana ƙoƙari, amma janibin mu'amala to kawai shi rajulun ne na ɗin yawa mustaqillun, mutum ne kawai amfanin kansa yake nema, kawai ce da gumin wasu yake ta ƙoƙari yi, to wannan ya kassara kansa, shedan ya yaudare shi zai samu na kasu ba ɗan kaɗan ba. Walam yaslam min aziyatihi al-khalqu ولم يسلم من أذيته الخلق ولم يسلم الخلق كان من أذيته ذلك بسيرة دغتوتر وسبا والخالق لا يغفر لمن أذى عباده حتى يعفو عنه وكا جماعة لتي با زي غفر ساوا wanda ya cutar da bayin sa ba har sai su bayin sun yafe masa. Wannan kuma adalcin Allah subhanahu wataala kenan. Komai nagartarka, komai rashin nagartar wanda ka zalunta, fara ce kai ai wani mai tsoron Allah ne, mai ibada mai kaza, wani ko mutumin banza ne, ko ya ci haƙƙin sa ma ani za a masa rangwam, wannan san kai irin na Yahudawa kenan, wanda laysa alaina fil ummiyina sabil, ai mu in muka cutar da ummiyun, su a wurin su ummiyun duk wanda ba akan addinin su yake ba shine ummi, saboda haka in sun cutar da mutanen da ba sa kan addinin su wanda ba jinsin su bane ba laifi. Dama Allah ya halitta ummiyun ko umamiyun kamar suke cewa da su, domin hidimtawa sha'abul lahil muktar kamar suke kiran kansu. Wannan aqida ce ko ra'ayi ne na san zuciya, na san kai, musulunci babu wannan a ciki. Amma idan mutum jahilci ya masa yau da san rai, sai shedan ya suranta masa irin wannan a ransa, sai ya dauka kaman gaskiya ne, sai dinga ganin ai shi na gari ne, ai shi mai kokari ne. Saboda haka kusuri takaitawa da zai a hakokin bayin Allah, kamar zai samu rangwame saboda nagartarsa, bai sani ba, yayi kuskure ya rusa kansa. Yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminta Allah sabata a gare shi, yana cewa atadruna man al-muflis, ko kun san wane ne wanda ya tsaya ce, wanda ya kade daga ikhlasi ne, kamar na ce tsaya cewa a rasa komai a anin kade, ba a da dukiya, ba a da kuma kama sayar. Suka ce innal muflisa min ummati man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah, yace lallai hakikanin mai tsaya cewa al'ummata, wato ya zo kan cewa suka ce mai tsaya cewa a cikinmu shi ne wanda ba shi da dirhami ko bai da kadara, bai da kuɗi, bai da kadara, to shi ne ce a'a ai kaman wannan ai da sauƙi ma, duk inda ya tsanani ai ya ce ta duniya ko kuɗi ya cewa ce ta duniya tana da haddi, tana da ɗan sassauci, amma hakikanin wanda ya tsaya ce daga al'ummata ya kade ya rasa komai shi ne man ya ce mal kiyama, wanda zai zo ranar alkiyama bi salatin, ga sallah karbafiya, wa siyamin wa zakat, da azumi da zakka. Wannan misali ne na ayyukan alkhairi da yawa daban-daban da zai yi ta yi, ya yi su da yawa. To wa yati wa qarsha ta mahaza, amma yazo zai zo ya zagi wannan, wa qazafa hadha, yayi kaje ga wannan, wani ya saci ka ba, kuma bai da yaqini, kuma a shari'a duk abinda ba za ka iya bada shaida a kansa ba ka fade shi kai tsaye, to kazafi ne. In alamu sun nuna cewa wani yana yin wani abu ko zai iya yin wani abu, ya nuna alama, alama mai ƙarfi, to a iya zata masa, amma a ce yaqini wannan sai an tabbatar sai an gani. Allah ta'ala ya ce ayyuhal ladina amanu istanibu katiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm, da yake inna ba'da adh-dhanni ithm sashin zato akwai zanibi ne. Sai aka ce wanda baya da wata alama da ya nuna cewa ya aikata laifi ko yana aikatawa, in an zata masa wannan an zalunce shi kuma an cutar da shi, Allah zai saka masa. Amma wanda ya bada kansa ya ta nuna munanan alamomi na sharri ko da ba a haƙaƙe ba ta sa aka masa mummunan zato, to wannan shi ya bada kansa babu laifi kan wannan. To amma dai ka ce yaqinan saboda alamomin ko da suna da ƙarfi wannan zalunci ne, kazafi ne. In shi yasa ai in mutum ya ce wani yayi zina, sai a ce to shikenan kawo shaidu hudu banda kai cewa san gani ƙuriƙatin cewa yayi zina. In ba kawo ba sai a maka bulala 80 a matsayin mai kazafi, cewa a ai ina gani yana faɗi tashi da mata matan banza, to in ba kaza yake ba me yake yi da su, to wannan duka ba za ta fitar da mutum ba. Yawwa, ka bar zaton ayya zaton zuciya tunda ya nuna, kuma dole kuma ka so ko ka ki irin wannan zaton ba za ka yi kore shi ba, to shi yasa ba kallafa maka barinsa ba, amma ka ce yaqinan wannan ba zai halatta ba. Wa akala mala hadha, ya ci dukiyar wannan. Wa safaka dama hadha, ya malalar da zinin wannan kifa ko zikatawa. Wadda raba hada, ya doki wannan. To shi ma wannan kaga misali ne na zalunci, tunda surar zulmi ai lata sana'a. Surar zalunci har na da yawa ko ba haka ba, akwai zalunci na dukiya, akwai na mutunci, akwai na jini, shi din kuma kowanne ajinsa akwai ƴaƴa da yawa. Allah ka kare ni. To ya zo da lada aiki karɓaɓɓe fa, sallar da azumin da zakar duka ingantattu ake nufi, amma ga matsalar da ya zo da ita. Kwayo ta haza min hasanati, sai a ba wannan daga ladadakin nasa. Wa haza min hasanati, a ba wannan daga ladadakin nasa. Wa in kun yad hasanatu qabla an yuqza ma alayhi, idan ladadakin nasa san kare kafin a biya abin da ke kansa saboda zalincin ya yi yawa. Kai tunani wanda ya jibinci labarin al'umma da yawa, ko kuma a ce misali ɗan kasuwa ko mai sana'a wanda ke mu'amala da mutane, amma kullum wayonsa na banza shi ne ya zai cutar da jama'a da gishu da tadlis da kaza da ƙarya da abubuwa. Kai kullum ya fita kasuwa sai ya zalunci adadin mutane, shi kansa da an ce nawa ka zalunta ba zan iya ba. To kaga kuma ya zama rayuwar ya yi ta haka, kaga labudda wa an taksura tabi'atu alai, dole sai haƙoƙin sun yawa a kansa saboda abu na yau da kullum tara shi ake yi. To shi kenan ukhiza min khadayahum, sai a ɗebo daga zanabansu. Faturihat alai, sai a watsa a kansa, a jefa a kansa. Sun faturihat binnar, sannan sai a jefa shi a wulaƙanta a cikin wuta. Tsarhu shi ne a jefar da abu, a warɓar da shi, sai a jefar da shi a wuta, a jefa shi a wuta. Amma Muslim da Tirmidhi suka rawaito shi, kawai ba za a yi tambaya game da ko ingantacce ba ne ko ba ingantacce ba. Wannan hadisin ingantacce ne ko ba ingantacce ba, inda yake ne to shi kenan ba matsala. A to akwai matsala, ingantacce ne wannan, dole ne a kiyaye shi. Allah ka tsare ni. Wannan yace haza halu man yu'addil ibadati wa yaqtani fil mu'amalat, wannan fa matsayi da yanayi na wanda ke ibadar yana sauke ta yana yin ta sosai hatta karbo, yana farali da nafila, kaga ya iya ba da jahilci, sannan a sunnance yake ba bid'a. Ka gani an ga ikhlasi yayi don Allah, ba riya ko wata mummunan manufa za ta ba za a karɓi aikin ba. Duk abinda zai sa a karɓi aikin yayi kuma an karɓa, ya zo da ladan, inda ba wancan matsalolin kaga sai a bar masa akan mizaninsa, in yayi samu nauyi ta janibin kaga ya tsira kenan. To amma yake takaitawa a mu'amala, so shine wajen biyan bashin dukiya ta tafi. Kaga duk wanda bai da hikima a rayuwa kana samu babban albashi ko wani dai ta tani, to amma sai zama ba ka da lissafi, ka rungumo hidimomi da bukatu, karbi a can karbi a haka, ka ci bashin banki, ka ci na masu shaguna, kati na matanka da ko duk abubuwan ka cuda ko ina to albashin nanka ko nawa ne aka zo aka tsittinka sai kaga ka tashi a dutar babu ana ta da saura ma to kaga misalin kenan kar mutum ya dinga cuda abuwa ya takuda su babu nisaki amma yace fa kaifa halu man la yu'addi al-ibadat me kake gani a halin wanda baya ibadar mu wani ibadar ma baya yin ta ko kuma in yayi ta ba shari'in ta jahilci ko kuma bid'a ko kuma rashin ikhlasi ko kuma ba ta da yawa mai ita da yawa ma ga halin da ya samu kansa kaga wancan shine ma mafi muni kenan wala takhallaqu bil akhlaqi al-fadila kuma baya yin halayen nagari kaga shine mafi muni innahu abghadul khalqi ila Allah jalla dhikru shine wanda Allah mafi madaukakin sarki wanda ambatansa ya daukaka ya fikiyansa iz innahu la yuslihu nafsahu domin baya tattalin gyaran kansa wala yahdi ghayra kuma baya kokarin shiryar da wani sa kawai shi dan tamore ne kawai a rayuwa yawa a ibada ga kasala shi kawai ya shabarcin sa kawai ya ci abinsa ya abinci ya gyadi ina saboda me zai azumi wani azumin Ramadan ma ba zai yi ba ko na Ramadan din yayi ma ba go kiyayewa ba magana azumin nafila amma kuma ya tsake cikin zalunci to shi da me ma za a biya hakokin mutane kaga babu min ajli hadha don haka don wannan fa inna su al-khuluqi lalle munin hali in la zama ahda zawjaini in ya da zance ɗaya daga ma'aurata biyu ya zama mai munin hali sosai fa inna alal akhar an yanfasila anhu to lalle wajibi ne akan ɗayan ya rabu da shi li Allah yuhdiya nafsahu aw auladahu aw auladahu domin kada wato hakan ya rabi ya bata kansa kuma ya bata ainin ƴaƴansa misali idan miji ne haka kaga matar zai bata mata rayuwa da ƴaƴanta haka in ita ce haka saboda haka tun farko ma ya kamata in har munin halin ya yi fice sosai ya yi tsanani to ainin kada ma a yi tafiya ta yi nisa wani mutum ya gaya mini wani ne yake nema yasa irin magana ake nema duk yaran da yayi yar yake yazo har an dade ana mu'amala amma ko sai me bata bata ba nace to wannan wato karkaga najasa da rana kaga kuma dare ka sake ta haka ta wannan ba za a yi ka alkhairi ta tare da shi ba a ce irin yadda namiji yake kokarin ya ga yayi bajinta amma dan jan hankali amma da wannan lokacin ma bai taba bata ko biyar ba nace to wannan idan ta je gidansa ya muke tsammani nace ku je ku yi nazari a wannan Allah kiyaye kaga ruwa ba karamin wani hali mahali bane ba irin wannan karshe ya zo ana kokawa kan harkar abinci ma fa fil hadithin nabawi annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya zo cikin hadithin annabi tsira da annabi sallallahu alaihi wasallam a gare shi ya ce salasatun yad'una Allah azza wa jalla fala yustajabu lahu mutane uku za su roki Allah azza wa jalla amma ba za a musa musu ba rajulun kana tatahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yudallikha mutum ne wanda tare da shi akwai mace mai mugun hali sosai amma bai fake ta ba wannan ana nufin munin halin da ya fike sosai ita ce fada ita ce abin nan misali rashin hakuri kan duk abubuwan da suka taso da makota da misali shi miji albazaranci abubuwa da yawa da ya saka zamanto munin halin ya tsananta sosai munin hali kaɗan daidai misali wannan gali ba a rasa shi musamman a janibin mata da yawansu kaɗan ne ya saka kuku suke kubuta to ba wannan ake nufi ba wanda ya fice wanda kowa zai iya sani cewa ai wance ai sababi fitana ce ai kaza 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 to irin wannan warajin kana lahu ala rajulin malin falam yushir alayhi da mutumin da ya zama akwai dukiyar da yake bin wani amma bai shaidar akai ba to anan an samu idan ta janibin wanda zai bada bashi a rubuta shaida ko a rubuta ko a yi shaidu cewa wannan musahabbi ne ba wajibi ne ba domin Allah ta'ala ya cewa fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi tumina amanatahu wa liyattaqillaha rabbah bayan da yayi magana akan rubuta bashi shaidarwa da kaza da kaza, to amma idan sashin ku ya amince wa sashi ya zama ba sai an kawo shaidu ba, to wannan babu laifi. Wanda aka amince masa ba sai da ba a ce sai an rubuta ba sai an yi kaza da kaza ba, to shi kuma ji tsoron Allah ya kawo amana, don an yadda da shi ne. To sai malamai suke cewa wannan na nuna cewa rubutawa ta janibin irin wannan mu'amala mustahabi ne, kamar yadda Qurtubi da wasu malaman tafsiri suke faɗa. Imam Abu Dawud ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi wani doki a marance, amma kuma sai zamanto ba a rubuta ba, haka nan aka tashi har zuwa lokacin da za a biya. Suka ce wannan duka bayani ne na halatin, amma abin da yake shi ne cewa a rubuta din don gudun husuma za ta taso. To amma dai nan ana maganar yana da dukiya bai shaidar akan sa ba, amma dai duk makomar abin da yake domin tausuka ne akan tabbatar da wannan hakkin na bashi. Wa rajulun ata safihan malahu wa qala ta'ala wala tusafa amwalakum, kuma da mutumin da ya baiwa wawan mutum dukiyarsa, dukiya ce ta yara ƙanana marayu, aka bar masa aka bashi ya kula musu da ita har su kai ga hankalta, ko kuma wani wanda yake yana hankalinsa sama sama ne bai hankalta ba, amma sai ya dauki dukiyar ya bashi wanda zai iya bata ta, to kuma gashi Allah ta'ala abin da yake wala tusufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama, kar ku baiwa wawaye marasa hankali masu raunin hankali dukiyoyinku. Bai ce ma dukiyoyinsu ba, malamai suka ce hikima cewa dukiyoyinku, saboda ita dukiya ko da wane takamaimai shi ne mai mallakarta, to amma kasancewarta za ta zaga ne daga wannan hannu zuwa wancan, ta fiskar ciniki, ta fiskar jinga, ta fiskar bashi, ta fiskar kaza da kaza, wani lokaci ma ta tallafi ta dan kewayawa ta je ta dawo, to dukiya ba ta mutum ɗaya ba ce. Shi yasa mutanen da suke damfara dukiya su ajiye ta ko da kasu ce suka samu narko, walladina yakmizuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi'adhabin alim, ko dukiya ka ce ka damfara ta kawai ba ta motsawa, ai wannan cutar da al'umma ne, domin ba haƙƙin ka bane kai kare, ya kamata ka tsake ta, ta juya ta yi circulation, sai mutane su yi tarayya wajen amfana da ita, ka samu lada a samu albarka. Amma to shi yasa kada a bai wa marasa hankali su ɓata dukiyar sai ya zamanto al'umma ta rasa. Sai gashi Allah ya kawo mu zamanin mashahuran wawaye da sunan ainihin masu wayo, ko ba haka ba? Zo wannan yan bukun da suke irin wannan barnar da ake maganarta ana kururuta ta a je a damfara miliyoyi ko biliyoyin dukiyoyi ba a ma san da su ba, wasu ma har dai haka ne ta can ta can, al'umma kuma tana cikin walagigin talauci da rashin ainihin makoma ta gari. Ai kaga wannan ba ƙaramin abin al'amari ba ne. Idan mutum dukiyar kansa ce ma ga narkon da ya zo, ina ga wanda zai ɗebi dukiyar da ba tasa ba kuma irin wannan al'amari. Allah ya shirya da mu, Allah ya gyara halayenmu. Duk kuma abin kaga yana komawa ne zuwa ga munin halaye, domin in akwai adalci, akwai amana, akwai tausayi, akwai zumunci, akwai kaza da kaza da kaza, duk ba wanda zai iya yin wannan, ko dukiyar kanka ce ba za ka rike ta ba, shikenan kawai kana kallon jama'a suna cikin larura amma ba ruwanka, saboda dutse ne a zuciyarka ba a kirjinka ba zuciya ba. Allah shirye da mu, ina ganin saboda lokaci insha Allah za mu tsaya a nan. Allah ta'ala ya mana akowa, Allah ya datar da mu, kuma kamar da aka sanar jiya za a je istisqa'i ko na fata Allah ta'ala ya shayar da mu, Allah ya mana afuwa ya mana rangwame, Allah ya kimsa mana hada ya nagari, shirye da mashirye zuriyoyin mu, Allah ya tsare mu da al'umman mu. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim kana tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.